إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baka mu da sake haduwa wannan masallacin mai albarka na Sultan Sara Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Local a jihar Sokoto, inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan. Yau Asabar, yau Lahadi, 7 ga watan Ramadan, shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin Suratul Anbiya. Jiya mun tsaya a aya ta 41, yau za mu tashi aya ta 42. Kul man yakla'u
min ash-shaytani wal-wa'id, kul man yakla'u bil-layli wan-nahari min ar-rahman, bal hum 'an dhikri rabbihim mu'ridun. أم لهم آلهة تمنعهم من دونها، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
In kun tuna Suratul Anbiya Makkiyya ce wadda yake aka kwada ita Makka, don haka tana jawo hankalin mutanen Makka ne ga bauta ma Allah shi kadai, da nisanta bautan gumaka, da imani da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da imani da ranar lahira. Don haka dukkanin tana koyar da tauhidi ne. Allah yake cewa kul man yakla'ukum billayli wan nahari min ar-rahman, ka ce wake kiyaye ku, man yakla'ukum ay man yahfazukum, wake kiyaye ku billayli da daddare, wan nahari da rana, da yini da dare, min ar-rahmani kuma bayan Allah ar-rahman. Babu wanda ke kiyaye mutane dare da rana, abubuwan da ke sauka ga mutane na bala'i da musibbu Allah yake kiyaye su. Kamar da ke cewa cikin wata sura, lahu mu'aqibatun
min bayni yadayhi wa min khalfihi
Allah yake cewa kul man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum dharra,
kul man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum dharra aw arada bikum
naf'a. Cikin Suratul Ahzab Allah yake kul man dhallazi ya'timukum min Allah babu mai kiyaye mutum in ba Allah ba. Allah shike kiyaye mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana azkar, wa'anda muke shi kasance sun kiyaye mu. Amma mutum a bashi wata laya, ya je wajen boka neman tsari, ya yi amfani da wasu abubuwa wanda sun saba ma tauhidi, sun saba ma koyarwa ta musulunci, wannan abubuwa ne da za su kai mutum ga halaka, wa'anda ba za su kawo mai amfani ba. Allah shi yake da amfani, Allah shi yake kaddaro da cutarwa. Duk wanda Allah ya kaddaro mutum cutarwa sai ta same shi, amma asali Allah yana da mala'iku wanda ke kiyaye mutane. Don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ma Hassan da Husaini ya ce, "U'izu kuma bi kalimatin Allahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lama." Haka yake karanta ma Hassan da Husaini na tofa musu. Da aka saukar da kullu hukula urwar bil falaki da nasi, sai dinga karanta musu kullu urwar bil falaki da nasi, yana tofa musu shikenan. Don haka wanda adda yara yake gudun kandun baka, yake gudun wani musiba ko bala'i ya same su, ya dinga karanta musu kullu huwallahu ahad, ko urwar bil falaki kullu urwar bil nasi, so uku ko yana tofa musu da jiki. Ya tuka ga yaro da laya, ya tuka ga yaro da karho, ya tuka yaro a karanta na wasu addu'o'i na bokaye wanda ba su inganta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya karanta kullu huwallahu uku, falaki uku, nasi uku, da safe za su kasance kiyayewa gare shi har da yamma, wanda ya karanta su da yamma za su kasance kiyayewa gare shi har ya waye gari. Da irin su a'udhu bi kalimatin llahi tammati min sharri ma khalaqa, ga wanda ya tsaya wani waje da yake jin tsoro, ka sauka wani waje kana jin tsoro, ka sauka wani hotel baka da tabbas security dinka, baka da tabbasin tsaronka, ka sauka wata unguwa kana shakka, kwana ya kama ka daji, mota ta kama ka daji, in kana da wa'annan askar ka karanta, kana da tabbacin cewa Allah zai kiyaye ka. cikin abin da ake karantowa daga wasu magabata, an ce akwai wani magabaci yana karantarwa a wani majalisin karatu ne, kawai sai ya aza hannu ne ga bai, ya yi shiu sai ya saki. Daga baya ƙarfin imanin mutane ya bambanta, daga baya bayan ya gama karatu aka tambaye shi, ya ce ya ji wani abu kamar zai cizo ne a baya sai ya sa hannu. Ko da sa hannu sai ya tuno cewa ya karanta alƙawarsa ba, kuma annabi ya yi alƙawarin duk wanda ya karanta alƙawa ba abin da ke samu ne sai ya kyale abin. Kuma haka ƙwaro yanzu ya fita bai cuta mai ba. Wato kowa da ƙarfin gwagwarin ƙarfin imani ne, kai kila ba za ka yi haka ba, imanin ka kila bai kai haka ba. Kila lokacin da ka ji shi in ka karanta alƙa'in, alƙa'in suka sa ka ji shi ka kakkaɓe ya tafi, don kuwa bakin nau'in imani ne. Amma dai idan ka karanta waɗannan abubuwan da annabi ya ce ba abin da zai samun ka, to babu abin da zai samun ka. Don haka kulman ya kala hukun billahi wan nahar, ka ce wa yake kiyaye ku, yanzu yaro ya ɗauki laya, uba ya ɗauki laya, ko wata ɗauki laya a sa ma yaro. Annabi sun sa ya ce man allaka kalimatan fala atammallahu lahu, duk wanda ya rataye laya kada Allah ya cika mai, kada Allah ya cika mai buri dai, kada Allah ya cika mai abin da yake bukata. Kaga sai ya kasance cewa ka jawo ma ɗanka koma baya, maimakon ka jawo mai tsayi daga Allah. Amarya za a kai ta gidan mijinta, maimakon a koya mata abin da suna tattara da na addu'o'i da azkar da biyayya ga mijinta, sai a haɗa ta da layu a tafi, laya ɗaya cikin tulun fici, laya ɗaya cikin wayan wasu layoyin shirka a ciki, wasu layoyin shirme a ciki, wasu layoyin soki burusu a ciki. Akwai inda da aka bada labari ana sai da laya tari. In wani je ya so ta tari dan maraba sai ya zo ya kasa ya sai ga ta ciwon kai, ga ta ciwon kaza, ga ta farin jini, ga ta kaza da kaza da kaza. Sai ya gama in aka sai da wani aka sa gobe ya haɗe cibi ya zo ya koma rabawa. Wanda ta shiga jiya ta farin jini ta koma ta maganin tsari daga mayu, maganin tsari daga kaza da kaza. Kuma har yanzu ana sai da waɗannan abubuwan sai ka yi mamaki kuma mutane na saye. Akwai wanda na da kunne na nan ji ba a yi ba wata ɗaya ba kafin Ramadan yana sai da laya. Laya akwai ta amarya wanda in za a kai ta gidanta in tana da kishiyoyi, akwai ta kaza, akwai ta wanda in tana da uwan miji, akwai yadda in tana da kowa da kowa. Duk waɗannan abubuwan kul man yakla hukum billahi wan nahari min arrahman, ka ce wace kiyaye ku da dare da yini da dare min arrahman, face Allah arrahman, bancin Allah akwai wani mai kiyaye ku? Bal hum an zikri rabbihim mu'ridun, sai dai su mushrikai sun kauda kai daga ambaton ubangijinsu. Daga kullun cikin damuwa suke, kullun cikin masiba suke, gumaka ba su amfani, wasu abubuwa da ba gumaka ba duk abin da ba Allah ba baya amfani. Allah ya ce am lahum alihatun tamna'uhum min dunina, suna da wasu abin bauta da ke hana su daga gare mu. Idan Allah ya yi fushi, idan Allah ya tashi zartar da hukunci, idan Allah ya aiko ya tashi aiko musiba, wayannan gumakan suna kare ku wayanda ba mu ba. Am lahum, don shi Allah ya ce a cikin wata aya, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an,
ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wala yamlikuna
wala yastati'una lahum
wala yastati'una lahum naqran wala
ce ayi shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaquna, ba su ga abin da za su hadawa da Allah ba, sai abin da bai halicci komai ba, shi ma halitta sai aka yi. Wa in tad'uhum ila al-huda la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansuruna, gunki ba ya iya samun muku nasara, kai ne ba bai iya samun muku nasara. Duk abin da kuke kira kuma bayan Allah, in kun kiraye su ba su iyawa. Da mai ziyara yake wani cikin kabari ya gaya mai da mai kaza da mai kaza, kala rawi yace an je Bagadada an gaya ma Abdul, an kai kara ta inda Abdul Qadir, ko da aka dawo motala mama ya bashi mota sabuwa, wata an ce an kai kara ta ko da aka dawo, ko an kai kara ka inda wani wanda a cikin kabari ko na kwarai ne ko na keke ne, ba abin da zai iya yi ma, shine la yastati'una nasra anfusahum, su wa'annan abin da ake kira kuma bayan Allah ba su iya kawo ma kansu nasara. Wala hum minna yushabuna, daggare mu ba su iya kufta kansu. Idan Allah ya nuha da wata musiba, to ba su iya tsere ma musiba Allah. Da za a yi gunki cikin masu bauta gunki na da, akwai wanda ya zo yana bukata inda gunki, yana kuka yana bauta mai, sai ya ga tsuntsu ya zo ya yi mai kashi ya wucewa tai, sai ce tunda ba ka iya kare kanka daga kashin tsuntsu, ni ma ba za ka iya barin bukata ta ba, sai ya sassare shi kawai ya yi gaba. To waɗanda su kansu ba su iya kufce kansu, da a sun saka gunki sun aje ruwan sama aka yi, sai dai kai ka gudu. bai iya hana ruwan sama su same ka, shi kuma bai iya hana ruwan sama su same shi. Shine awalahum minna yusabuna, su ma za su iya kubcewa daga gare mu in azaba mu ta zo, in masiba mu ta zo. Inda irin gumakan suke an yi gobara sai su canye gumakan. In an yi masiba don shi wasu a lokacin jahiliya sai mutum ya yi, duk da akwai maganganu game da isnadin wa'innan ruwayoyin, mutum ya yi gunki na dabino. Sai ya shiga wahala, sai ya ɗauki gunkin na dabino ya ci abinai, saboda yunwa ta shiga, bai sai da samun abinci wajen za gunki, bai ya gunci hannu ne ya ci, in ya koma gari ya samu wani dabino sai ya koma haɗa mai hannu. Saboda haka bautan gunki iyakan wauta kenan, bautan wani Allah iyakan wauta kenan, ba wanda ya kamata mu bauta ma sai Allah tabaraka wataala, mu koma gare shi. Shi yake azurta mu sama da ƙasa, shi yake ba mu rayuwa, don haka mu musulmi mun dace da abin bauta. Mu ƙara gode ma Allah da ya shiryar da mu, muna bauta ma Allah, domin babu abin da ya cancanta a bauta ma sai shi. Allah ce bal matta'na haula'i. Allah yake bal matta'na haula'i wa aba'ahum, bari dai mun ji yadda su wa'ancan mushrikan dadi ne da su da iyayensu, hatta qala alaihim al'umr, har rayuwa ta yi tsawo da su, suna ganin ba wata musiba ta same su. Allah yake yadda su dadi, suna ci, suna sha, suna shaka iska, suna lafiya lau, suna shirka da Allah, Allah bai taba su ba. Wannan shi yake ce ma ciwon ragullan yako istidrak talala, tsawin talala. Sai Allah ya kyale mutum ya yi ta saƙon Allah, sai ya ga kamar Allah ma ba zai kama shi ba. Shi ne ce bal matta'na haula'i wa aba'ahum, sai dai mun ciyar da wa'ancan mutanen daɗi da su da iyayensu, hatta ƙala alaihim al'umur, har rayuwa ta yi tsawo da su, suka daɗe ba wata musiba, suna ta bauta ma wani Allah, suna ta jayayya da kai, suna ta yaƙarka, suna ta abin da suka ga dama, babu abin da ya dame su. Amma afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, shin ba su gani ba muna zuwa ga ƙasa muna rage ta ta gefenta, ma'ana ba su ga duk wa'anda suka ibiyayya ga manzanni ba a baya, muna zuwa muna halaka su ɗaya bayan ɗaya, ba su isa gidajen Samudawa da Adawa da sauran mutane da Allah ya halaka ba, su lura da abin da Allah ya yi musu ba. Wata riwaya, awa lam yarau afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, ba su ga musulunci ya ta samun nasara ta gehen Makka ba, wancan kabilar su musulunta, wa'incan mutanen su musulunta, shi ne nanqusuha, muna rage kasar min atrafiha, muna rage yawan kacare daga gefe gefe. Kafin a ci Makka mutane ƙara yawa suka suna shiga musulunci, bayan an ci Makka sai kasance mutane suna shiga fidinillahi afwaja. Amma kafin haka, lokacin da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Makka zuwa Madina, yawan musulmi bai isa su yaƙi kafirai ba, su da yawa. Amma bayan haka Allah ya ce afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, ba su ganin cewa a nan Makka ma mutane suna zuwa daga Madina bai'atul aqaba, sun musulunta, wasu su dawo su musulunta, musulunci yana samun karuwa ta gefen Makka. Ibnu Katsir ya ce babban ayat da za ta fassara wannan ayat shi ne cewa da Allah ya yi walaqad ahlakna ma hawlakum min al-qura wa qad
ahlakna ma hawlakum min al-qura wa sarrafna al-ayat wa sarrafna al-ayat la'allahum yarji'un.
Ibnu Katsir da Tirmidhi ne ce wannan aya ita ce babban wanda za ta fassara wannan, cewa da Allah ya walaqad ahlakna ma hawlakum min al-qura, ku mutanen Makka ku dibi mutanen da a gefen ku, Madinatu Ad, Madinatu Samud, Madinatu Saleh, suna nan har yanzu gefe wajen Sham, kuna ra'ina ta shita'i wa sai, kuna ra'ina ta shita'i wa sai, kuna zuwa kuna ga duk mun halaka su. Walaqad ahlakna ma hawlakum min al-qura, mun halaka duk abinda a gefen ku na alƙaryoyi, wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un, mun ba ayoyi ciki, mun jujjuya ayoyi ciki, ko da ku kuna gani ku dawo. Don haka afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, shin ba ku ga gefe gefen ku ba na ƙasa biye da muka halaka su, Adawa da Samudawa da mutanen Annabi wa da mutanen Annabi wa ne, wannan ya ita izna gare ku, kuma ku bi Allah kada halaka ku ta zo. Duyye da kuka daɗe kuna ganin halaka ba ta zo ba, wa'incan mutane sun tsaya bayan ƙasa sun daɗe fiye da ku. Ji Annabi Nuhu sai da ya tsaya fi qaumihi alfa illa khamsina ama, shi kaya
tsari. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhadhahum.
Allah ya ta cika mu aika ga Annuhu annabi Nuhu wanda yake ya tsaya cikin mutane na shekara 1000 shekara 50 shekara 950 yana kira basu yi ba da ƙarshe aka halaka su da ruwan dufana ga kutaya wanda kuka yi shekara 10 da aka yako annabi kun ga kun dade kuna ta bautar gunki kuna ta mai iskili wani abu bai kama ku ba ba shi ka nuna ba zai kama ku ba kuma da iko Allah annabi na yin hijira ya koma Madina shekara ta biyu yakin Badar aka halaka duk manyan wanda suka yi inaji wanda suka dage akan kiyayya da Allah wanda suka dage akan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kiyama su da halaka su kan zo Allah ya zazzaɗe su manya-manya guda 70 na mutanen Makka dukkanin su halaka suka tabbata a yakin Badar shine ayatul ya ce afala ya rauna anna nati al-ardha nanqusuha min athrafiha afahumul ghalibun yanzu za su nasara mutanen annabi Hud ba su yi nasara ba na annabi Salihu ba su yi nasara ba na annabi Nuhu ba su yi nasara ba mutanen annabi Musa Fir'auna bai yi nasara ba dukka ba su yi nasara ba afahumul ghalibun sai ku mutanen Makka za ku nasara ku ba ku gani duk annabawan da aka aiko baya duk suka mutanen suka jayayya da su Allah yake halaka su ya da ai a ce ku za ku nasara afahumul ghalibun sai Allah ce mai gaba
qul innama ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
قل الله يسكت شيء ما لا يسكت لهم كشيء مسوم شرك مكة إنما أنذركم بالوحي من الله kace ina muku gargadi bil wahyi da wahyi mala yace min Allah daga Allah la min kibari nafsi ba daga kaina ba wala yasma'u summu du'a amma shi kuma baya jin kira idza wallaw idza ma yunzarun ko da ana yi mai gargadi in zaka samu mutumin da bai cikaice mai gargadi kete mai gargadi kaga baya amfani ne don haka duk wanda bai bude kunnuwa ne ba domin ya fahimci gaskiya Allah ya misalta shi da cewa kurma ne sannan wannan aya yace innama qul innama unzirukum bil wahyi annabi Allah ya ce kace musu ya kai annabi ina muku gargadi da wahayi babu wani abu da ya kamata ayi wa'azi da shi da ya wuce wahayi in ka zo kana mutane wa'azi ya kasance kana karanta musu Qur'ani ne da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune wahayi Qur'ani wahayi ne hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne wannan sun fi shiga cikin ciki sun fi wa'azuwa ba cewa wai ana wa mutane wa'azi da fina-fina Hausa wai wa'azi ne aka gargadi ne ake wa mutane yanzu duk gargadin da a cikin Qur'ani da ayoyin da a cikin Qur'ani da hadisan da a cikin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai suke saka gani ba sai an yi wasa an ce wannan da ne ba da ba ne wannan uba ne ba uba ba ne wannan mata ne ba mata ba ne sai wannan ya yi rawa da waccan sai wannan sai ta haka ake samun wa'azi wannan ba shi ne wa'azi ba kun innama unzirukum bil wahyi kace da wahyi nake muku gargadi ba a buƙatar sai an je an samo cikin soshi da basu inganta ba ba a buƙatar sai an je an samo littafin ahlul kitabi ana karanta ba mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar da at-taura ya asala yace wallahi law kana musa hayyan ma wasa'u ila tibai da annabi musa yana raye da ba abin da zai sai yazo ya bere wahayi wanda ake wa'azi da shi shine alqur'ani shine hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka masu wa'azi su gudani amfani da shi so shi da basu inganta ba da hadisai da suke da'ifai Allah yace kul innama unzirukum bil wahyi kace ne muku wa'azi ne da wahayi ashe gargadi da ake wa mutane tafsiri da ake cikin azumi ana karanta ma mutane gargadi ne ake musu kuma babu abin da ya yi cinta ayi musu sai da shi wahayin shine qur'ani wala yasma'u summu du'a shi kuma baya jin kira wanda baya ji ko ka kira shi baya ji idza ma yunzaruna idan ana gargadi ana kira ne ana cewa ka zo ka bi dan shi cikin wata sura Allah ya sifata su summun bukmun umyun ko da ya ji Allah ce summun kurame ne summun bukmun bebaye ne umyun makafi ne wahum la yajibuna ba su dawowa babu makauta babu kurunta babu rashin ji babu rashin gani babu makauta da yake cewa ana karanta mutum ayi Qur'ani baya saurari yanzu fa duk wa'azin nan da ake in ka buɗe radio a Ramadan daga safi har yamma zaka ji ana ta wani akon da baya saurarawa kuma yana da radio kuma yana sauraron radio in za a labaru kawai yana kunnawa ya jiya amma kawai in ana tafsirin Qur'ani kowa ka yi baya saurarawa kaga wannan tabewa ne wannan shine kurumta kada ka ji Allah ke magana in ma kana ganin wani zai sa son rai ne in ka ji abinda a son rai ne sai ka ban mai son rai ne amma an karanta ma Allah ya ce kaza sai ka ji ka karu da shi ake gargaduwa da shi zuciya ke rayuwa da shi kake dawowa daga gafala da rafkanuwa da kai na lamuran duniya kuma irin wannan dama ta ana wa'azi ana tafsiri ana karanta Qur'ani mafi yawa ba ta samuwa sai lokacin Ramadan ya yi don kamata ayi mutane su yi amfani da wannan dama wanda ke iya zuwa inda ake tasiri a unguwarsu ko a garinsu ko a kusa ko inda wani malami da yake so ya jiya wanda baya iyawa ya sa a radio ko ya kalla a talabijin ya tsaya da idon basira da kunnuwa kai ya zama wanda ke Allah ke cewa mu kurma ko an yi mai gargadi baya ji wata kai ya zama wanda Allah ke cewa kurma ne makaho makaho ne bebe ne yana karanta ayoyin Allah ka tsaya ka saurara dai yi in ka tsaya ka saurari aya daya ka wa'azu mutane da yawa magabata sun tsaya wanda da suna cikin kangara suka ji aya daya ayat tassa suka dawo sayyidina Umar da yana neman ɗan uwashi ya kashe da yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe amma jin ayoyi cikin Qur'ani shi suka jawo hankalin shi ya dawo yin musulunta ga ya zama abin da ya zama babba ya zama wanda aka ambato ya zama dan aljanna to gani kai ma kana da wannan abin kana ganin malamai makwadaita ne haka wani ke cewa malamai an san rai ne malamai an kira ne zuwa ga abin su malamai an ta zai yi kai ma kana cikin irin wannan wasu sun dade suna cikin irin wannan katin kai ba gare ka aka fara ba duk abin da kake ji da shi an yi shi kafin ayyuka an yi irin wayannan amma wasu su da Allah ke nihi da rama suna zuwa suna taurarawa sai suka fahimta kuma suka dawo kuma Allah ya yi musu rama kuma suka samu aljanna zai yi kai ma kana cikin su haka ka zabi duk malamin da kake so ya kunna ana tafkiri karka kauda kai karka ce baka zuwa karka ce baka saurare karka kan kamar kawaye don shi wayanda ba musulmi ba misali kristoci a wannan kasar sun fi wayanda an musulmi wayewa sun fi su yawan boko sai ka samu unguwa ɗaya professor 15 professor 20 sai ka samu secondary school professor na karantarwa saboda yadda suke da yawan ɗan boko yadda suka yi yawan boko in ka je turai ka gan su wani su ne ɗan gudun Najeriya ne sun zama ɗan ingila sun zama amurka da yawa amma kullum suna coci duk lahadi suna coci duk lahadi suna wajen shugaban suna saurare domin suna ganin da haka ake samun rayuwa da rayuwa wadda aka sauka suwa daga sama da wahayi ake samun cigaba kada boko mu ya zama wasu ɗan boko mu sun kauda kai su suna ganin cewa elite ne suna ganin intellectuals ne suna ganin ba su da bukata da wannan littafin ba su da bukata da wa'azin da ake wannan tabewa ce wannan kurumta ce wannan makauta ce wannan bebanta ce ka taurara ka ji in ka ji na wannan malamin da yayi ma baka ji na wannan in ka ji na wannan ka ji na wannan ka ji wannan kamar yayi kuskure a fahimta ka saurari na wannan kar dai ka yarda ya kasance baka saurarin Qur'ani za mu karanta yau cewa albarka tana ga Qur'ani da saurarin Qur'ani Allah ya ce wala in masatum nafatun min azab
wala in masatum nafatun min azab rabbika la yaqulunna ya waylana لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
الله يقول وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ مَا لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْ إِذَا نَفَاتٌ وَقَعَةٌ خَفِيفَةٌ إِذَا وَنِئَنْ سَاشِ أَنْكَ أَنْ نَأَذَابَ يَسْتَعْمِيسُ وَأَنَا الْقِيَامَةِ min azabi rabbika na azabi ubangijinka la yaquluna lokacin zasu ce ya wailana ai halakana ya kai cin mu ya halakan mu inna kunna zalimin a can duniya a ce mun kasance azzalumai a ce duk abin da ake faɗa mana ne mu zo mu saurari qur'ani mu zo mu saurari wahayi ane mun gaggadi da wahayi ba mu saurara ba a ce mun zalunci kanmu inna kunna zalimin ai mushrikina bil ishraki wa takdhibi muhammadin da shirka da muka yi tayi da ƙaryata muhammadu da muka yi tayi sallallahu alaihi wa sallam haka wannan qur'ani ba ya sauka bane ga waɗancan mutanen makka gargadi ne har zuwa ranar alkiyama kai ma wanda baka saurarin wa'azi baka zuwa makaranta yanzu an gama tafsiri fa aka gama tafsiri ramadan ya wuce makarantu za su buɗa can ana karantar da Bukhari can ana karantar da Muslim can ana karantar da Abu Dawud can ana karantar da Azkari can ana karantar da Risala can ana karantar da littafi kaza ko ina karatu yake buɗewa cikin gari amma akwai wanda ba su zuwa kawai don me don karatun addini ne saboda ni kawai suna ganin ba daidai bane suna ganin ba inda aka samu wani abu bane kuma musulmi ne to irin wa'annan akwai matsala kwarai da gaske kuma matsalar ga kansu take ko rayuwa shekara nawa suka in suka koma radda suka koma ga Allah dan za su fara gane sun fa yi hasara dan za su gane fa a makaranta hanyar neman ilimi hanyar aljanna ce hanyar samun rahama Allah ne hanyar karkarin zunubai ne wasu abubuwa da muka bata lokacin mu a social media a gona a makarantar boko a wajen aikin gwamnati duk wani wannan abu ne wanda ke ko halas ne halas ne amma kuma na neman duniya ne inda na mutu baya amfani na ko degree na wani tara da na rasu baya amfani ba a gadon shi ba a gadon certificate ba zan je lahira a tambaye ba zan je lahira in ƙara nan advantage a kabari ba inda na je makarantar addini Allah ko ahalari ne karanta in karanta Qur'ani ni saurayi abinda Qur'ani ke faɗi da shi zai mai amfani ranar alkiyama haka za su ya wailana kai cin mun halaka da dai mun kasance mun saurayi wannan Qur'ani haka inna kunna zalimina mun kasance zalimai mun zalunci kan mu yi shirka da Allah mun kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu saurara ba sai Allah ya ce wannan zaul mawazin Allah ce wa ba'ul mawazin kissa liyawm alqiyamati za mu sanya ma'aunai na adalci wanda za a yi adalci a wani adalci da su ranar alqiyama fala tulamu nafsun shay'an wa za a zalunci mutum komai ba duk abinda mutum yayi zai gani Allah ce wa in kana mithala habatin min khardalin koda gogodon kwarar burburwa ne ya aikata na kwarai ko mugu abu a kaina biha za mu zo da ita ranar alqiyama Allah ce wa kafa bina hasibin mun kisa a matsayin masu hisabi mun kai a matsayin masu hisabi wanda ba za su zalunce ka ba wata ranar alqiyama auna ayyuka ake yi sai an auna aiki sana dauki mai aiki shi ma auna shi gogodon imanin mutum ana auna mutum ba gogodon kiba ce ba gogodon yadda imanin yake da nauyi haka zai kara ma awon nauyi don haka duk abinda kai ana nan ana ajiya ba a zalunta ka za a auna Allah ya tabbatar da awo cikin Qur'ani wajaje daban-daban a cikin suratul a'raf Allah yake cewa wal waznu yawma idhin al haqq
wal waznu yawma idhin al haqq
wal wazi yawma idhin al haqq aw wannan ranar gaskiya ne faman saqulat mawazinuhu duk wanda ajin awo ne yayi nauyi wata nan duniya in ka kawo ma'auni ka sa abu mai nauyi ne wanda bai da nauyi nan mai nauyi kai kasa ranar lahira kuma mai nauyin kai sama idan ya kasance awo ya rinjaya kuma wannan rahama ce ta Allah muna laifi muna yin ba daidai ba to amma abinda ake aunawa ake yi don shi hadisi ya tabbata cewa wanda yayi aikin kwarai daya za a ninka mai goma wanda yayi mugun aiki daya in ya aikata za a binne shi fara daya Imam An-Nawawi cikin 40 hadis yace duk wanda gomo daidai ku ne suka rinjaye gomomi ne yayi hasara shi yawa kai ne aikin zunubi in kai na daya za a rubuta ma daya aikin lada in kai na daya za a rubuta ma goma amma kuma za a zo a auna gomomin nan da daya don haka duk wanda ya yarda wannan daidai kun suka wuce wa'incan gomomin to yayi hasara shi ya halaka kai ne duk uzuri da aka bai an ba mutum ko niyyar aikin kwarai mutum yayi idan yayi niyya kawai za a rubuta mai lada in yayi niyyar aikin kwarai idan bai aikata ba a rubuta mai lada cewa da nayi niyya yanzu wannan ne yayi niyyar zai zalunci wani yayi niyyar in ya ga wani wallahi sai ya dake shi yayi niyyar sai ya yanki kaza sai yayi kaza sai sai kawai naji wa'azi naji babu da kyau na bari cikin sa rubuta mai lada ba kyale shi za a yi haka nan ba in yayi niyyar aikin kwarai kuma a rubuta mai bai samu yi ba kuma a rubuta mai lada wannan addinin Allah yana nufin mu da rahama Allah yana nufin tausayin mu Allah ba yana nufin ya azabtar da mu ba yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra
Allah yana nufin mu da rahama Allah yana nufin ya azabtar da mu
ba komai na addini Allah sauki yake so don kana alkiyama ga awo za a yi an gaya mana za a yi awo mutumin da ake gaya ma za a yi jarabawa aka yi jarabawa yayyade ya fadi kuma an gaya mai kina ga tambayoyin da za a tambaye ka ga lokacin da za a yi har akwai sakaci gare shi kware da gaske don haka sai mu ji tsoron Allah mu maida hankali mu san cewa za a yi awo ranar alkiyama Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa'inda ma'aunin su yayi tsaku-tsaku ma'aunin su bai yi nauyi ba wa'innan su sun kai hasara kawunan su bima kanu bi ayatina yuzlimuna Allah yace a cikin suratul mu'minun fa idza nufikha fi suri
fala tasbihu bi mana ومن خفت
cikin suratul kawai ya Allah mai maimaita wannan yace fa amma man saqulat
mawazinu fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah.
Allah tabaraka wataala yake gaya muna duk cikin wannan ayoyin cewa za a yi awo, kuma abinda ake so a awon annan shine ayyukan ka su yi nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna wasu ayyuka da suke sa mizanin kai yayi nauyi ranar alkiyama. Na farko su akwai tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in athqalu fi mizanil 'abdi yawm al-qiyamati ba'da taqwallahi. Bancin tsoron Allah, wato tsoron Allah shine babban abin da zai sa mizanin kai yayi nauyi. Annabi sace min husnul khul, daga halaye na kwarai ya kasance kowa na jin dadin zama da kai, iyayenka na jin dadin zama da kai, ƴan uwanka na jin dadin zama da kai, makwabcinka na jin dadin zama da kai, abokan aikinka, matarka, ƴaƴanka, kowa na jin dadin zama da kai. To wannan yana sa aikinka yayi nauyi, kaga ma'auninka yayi nauyi ranar alkiyama, kaga ga kai farin jini a nan duniya, ka samu arziki da yalwa kuma ka je lahira, ma'auninka yayi nauyi ranar alkiyama, kawai don kana kama mutane fuska, don kana gaya mutane magana kwarai, domin kana kame fushinka, domin kana kyautata ma jama'a, in tuciya Allah ya baka, in ƙarfi Allah ya baka, in muƙami Allah ya baka, akwai wani kuɗi gare shi taimaka ma mutane, kai ya ba wancan, ya ba wancan, ya ba wancan, wani ilimi Allah ya bashi, nan yana wa'azi, can yana wa'azi, nan yana koyarwa, wani dabara Allah ya bashi, ya ga wani zai yi abu ya yi hanyar da ba ta fitar da shi, ya kira shi ya ba shi shawara, wannan ya karanta cikin jama'a, sai a ga mutum ya ɗauko hanyar da ba ta fitar, kowa yana jin tsoron ya yi mai magana, domin yana jin tsoron ya yi fushi da shi, wani kaza gare, wani kaza gare, wani hanyar samun ma mutane aiki gare shi, yana nan ya samo ma wannan ya gama degree, wannan ya gama HND, wannan ya gama diploma, wannan ya gama secondary school, kai kokari duk yadda za ka yi ka amfani mutane, yana ɗaya daga cikin abin da ake cewa halin kwarai, wanda shi ke sa mizanin kai ya yi, mizanin kai ya yi nauyi ranar alkiyama, cikin abin da ake cewa halin kwarai, akwai kane cutarka daga mutane, duk abin da zai cutar da mutane karka yadda kai, kwatamin gidanka ne in zai fito wani ya fada, wani ya ji wari, wani ya yi Allah wadarai, balum ne zaka kunna a gidanka, ka kunna rediyo ko karatun Qur'ani ne ko wa'azi ne ko bale kiɗi da abin da bai dace ba, kai ya kasance gidanka TV ko rediyo ya tashi, makwabcinka yana ji kana wahal da shi, yana hana bai bacci, makwabci ne na gida, makwabci ne na shago, makwabci ne na hostel, makwabci ne na gidan haya, kakka yadda ka cuta ma wani rike cutarka, wani ko ai bayyace yana tattalin kai ya aje ta inda za ta cutar da mutane, wani kuma bai damu ba ya zubda shara gaban gidan makwabci ne, ya zubda kwatatai ta fitar da cutar da mutane, wani ya yi parking mota inda zai cutar da mutane, ai to ana ina mai wannan motar, ka tsayar da mutane, in kai haka ba kai halin kwarai ba, ka yi abubuwan da za su sa ranar alkiyama mizanin ka ba zai yi nauyi ba, amma in ka zo kai ko mota za ka parking Allah Allah, ka kai ba kai blocking wani ba, to kana da halin kwarai, wannan sanadiyya ce wadda mizanin ka zai yi nauyi ranar alkiyama. Akwai yafe ma mutane, abu na uku ya kasance in mutane suka yi ma abu baka cewa sai ka rama, wallahi kwatafa ka sai ya gani, a'a zaka iya kauda kai, wani yayi ma ka yafe mai, wani yayi ma ka kauda kai, sannan akwai sukan ma mutane fuska, shine abu na ƙarshe cikin halayen kwarai, ya kasance kullum aka ganka kana murmushi bashashatul waja, kai zan kana kullum an ganka abutan kam da rira, kamar ai tashi alkiyama, wani ma ka sha mai toka ma ko bukata gare ka, da ya ce wani ka ce ka ansa kawai sai zai ji tsoro kawai, ba ya iya gaya ma, in ka za ka baka zan mai halin kwarai ba, za ka ma'aunin ka na alkiyama ba zai sassauci ba. Akwai ɗaya daga cikin sahabbai, Bara bin Azim ne, ya ce Jarir bin Abdullahi al-Bajali ne, yace duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ni sai ya yi murmushi, duk lokacin da Annabi ya gane ni sai ya yi murmushi, saboda halin kwarai ne wa mutane murmushi, yana cika abin da ke sa mizanin kai ya girma na ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah asuba yana zama inda yayi sallah, sai ya zauna yana ta subhanallahi, yana ta ambaton Allah sai rana ta fito, sahabbai suna baya ne sahu-sahu, daga lokaci zuwa lokaci sai ya ji kawai musu murmushi, ba magana ya kai musu ba, kawai musu murmushi ya ci gaba da tasbihi ne, saboda sakin huska na bai cewa tabassu muka fi waje akhika sadaka, kai murmushi a huska dan uwanka shi ma sadaka ne, baka mai kokarin musa ki fuska, yana sai daga cikin abin da ke sa mizanin murana alkiyama yayi nauyi. Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu, amma wanda mizani ne, wanda abin awo ne yayi nauyi, fa huwa fi 'ishatin radiya, zai shiga cikin wata rayuwa yaddada wadda zai ji daɗin ta, zai yadda da ita. Wa amma man khaffat mawazinuhu, amma wanda mizanin nashi, abin awon nashi yayi sako-sako, fa ummuhu hawiya, wannan uwa ce ta ce hawiya, Allah ya tsare mu. Cikin abin da ke sa mizani yayi nauyi ranar alkiyama, akwai ambaton Allah, kuma sama ga ambaton Allah shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Annabi yace kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Annabi ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗi ga harshe, masu nauyi ga mizani ranar alkiyama, sannan masu soyuwa ga Allah ar-Rahman sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. In zaka yi dari a hankali minti 4 da rabi zaka yi, ka karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim guda dari minti 4 da rabi in zaka yi su a tsanaki a hankali. Kaga abu ne mai sauki, kuma abu ne wanda bai bukatar sai mai alwala, bai bukatar sai mai tsarki, bai bukatar sai wanda ya yi wankan janaba, bai bukatar sai wanda ba ta haila, bai bukatar kowane hali kake in dai ba cikin macewoyi kake ba za ka karanta, in dai ba cikin wurin kazanta kake ba za ka karanta, kana tukin machine bai bukatar sai ka natsu ka zauna, shi zikiri fa'ida ta yi ba sai ka natsu ka samu waje ka zauna ba. In kana yi ba ma sai hankalinka ya kawo ba, yanzu misali in ka saba kana ta zikiri kana ta ambaton Allah amma hankalinka sai ya dauka a tunanin wani abu akwai lada. Malamai sun ce shi Allah annabi sun sake nufi da ya ce la ya zalu lisanuka ratban bi zikrillah, kada ka bari harshenka ya bushe daga ambaton Allah, watan koda kana yi hankalinka na wani waje ba matsala bane, idan dai ka saba kana yi ka hankalinka ya dawo ka ci gaba da yi babu shakka, wanda hankali ne yana nan ya maida hankali yana ambaton Allah ya ce ka lada, amma kai ma in hankalinka na wani waje zaka samu lada in kana ambaton Allah. Wannan yana cikin abin da ke sa mizani ya yi nauyi ranar alkiyama. Sam ba tun Allah dama ya fi komi sauki duk cikin ibada, amma shaitan ya fi komi jaye hankalin mutum da shi. Idan mutum ya ji ana faɗa ka sai ya ji azar sauki subhanallahu ta'ala mizani na zai yi nauyi, sai ya kamar zai yi kafin gobe ya mutu gaba daya, kuma yake gidan ya zuwa gobe bai yi goma ba bai yi ashirin ba bai yi ɗari ba. Za ka mu dage mu yi caji mu yi muna tukin mashin muna cikin mota muna zaune kana jiran wani. In ka je Saudiya akwai abubuwan da ake rubutawa sai alaka a wajaje sai a ce imla daqiqatal intizar ko daqiqal intizar bil istighfar. In ka je ka wasu mutane kawai masu son lada sai su je asibiti sai su je banki sai su je wajen da ake sayar da ticket sai su je a tashan mota sai su je hirin jirgin sama sai su rubuta sai su laka su ce ƴan mintotan nan da kake jira cika su da ambaton Allah mana. Kana nan kana jiran jihilin jirgi kana jiran a kira ku jirgi kana astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah subhanallah. Kana nan tashan mota kana jiran mota ku ta tashi kana yi, kana asibiti wajen jiran likita kana yi, kana ko ina kake wajen jira kana tayi kana tayi nan take tiga ka ribanci wannan wurin ranar alkiyama, ko da za a zuwa wannan wurin babbar riba da ta samu ta kai walayi da aka yi gare ka. Domin masana sun kiyasta cewa mutum da ya yi shekara 16 a rayuwa wayan shekara 8 zai yi yana da yin layi. Yaki da layin da ya bi a hilin jirgi sauran awa biyu yana ne yana jira, da layin da ya yi a tashan mota, da layin da ya yi yana jira host yana jiran lecture sauran awa ɗaya ya hito da 8 to 10 yana da wata 2 to 4 yana ne yana jira awa biyu awa huɗu yana jira, da layin da zai yi wajen banki yana jira kafin a kai gare shi, da layin da zai yi gidan wanka yana hostel wani ya shiga yana jiran ya fito, da layin da zai yi a toilet in shekara 60 mutum ya yi a rayuwa yakan lalata shekara 8 gaba ɗaya a wannan awoyin su aka shekara 8 tun layi yakan jira kaga ya yi babba hasara shekara 8 to wannan shekara 8 in ka cika su da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah ka cika su da istighfari sai ka tsaya ranar lahira ka zo da istighfari na shekara 8 da kake tsammanin mizanin ka zai yi ranar lahira ka zo da subhanallahi walhamdulillahi na shekara 8 da ambaton Allah na shekara 8 baka ba karamin wayo bane ko da target din dai wurin jira zaka yi wurin jira dai inda zaka jira ka kasance. Yanzu wani yazo tafsiri yana ta jira mai tafsiri yazo, wani yayi wayo ya saki Qur'ani yana karantawa, wani kuma yana zaune kawai yana ta jira mai tafsiri yazo, wannan yana cikin wajen wannan lokutan, wani ya je makaranta yana jiran lokacin assembly ayi suna jiran malama ta shiga wani period ya fita wani period ya shiga ana jiran kaza kullun jira akai yau duniyar jira ce. Saraka kana nan kana jira kai ta ambaton Allah sai kasance mizaninka mizaninka ya cika ranar alkiyama. Allah ya bamu ikon aikatawa. Allah ya ce wani kana misala habbatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibi, mun isa masu hisabi tunda bamu fito kowa bamu zalunta kowa, duk abin da ka gani da shi ranar alkiyama idan ka ji yayi kalta ya sai ya ce ya wailata mali hadha alkitabi la yughadiru la yughadiru saghiratan wala kabiratan ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yughadiru rabbuka ahada. Allah ci gaba da bamu labari, yanzu wannan sura mun ce suratul anbiya domin an ambaci annabawa ciki amma da farko har zuwa nan annabi kodai ba ambata ba to annabawa na an gwata yanzu zamu fara Allah ya ce wala kada ataina
Musa wa Haruna wala kada ataina Musa wa Haruna
Allah ce wala kada ataina Musa wa Haruna al-Furqana hakika mun ba annabi Musa da annabi Haruna annabi biyu an bace su aya daya saboda yawan ambaton annabawa da aka yi cikin wannan sura aka jarta da suratul anbiya Allah ce hakika mun ba su al-Furqana wasu malamai suka ce abinda al-Furqana shine mun ba su nasara kamar yadda Allah ya kira yawan da aka yi yakin Badar yace yawmal furqani yawmal taqal jama'at to haka nan wasu malamai sun fassara shi da wala kada ataina Musa wa Haruna al-Furqana mun ba annabi Musa da annabi Haruna nasara ga makiyansu an halaka Fir'auna da mutane ne shine al-Furqana wa diya'an mun ba su haske shine at-Tawra wa zikran da kuma ambato shine at-Tawra da al-Muttaqin ga masu tsoron Allah don haka wasu malamai suka fassara cewa an ba su nasara an ba su kuma at-Tawra wasu malamai suka fassara shi da cewa dukkanin shi abinda yake nufi at-Tawra ne kamar nan malamin da yace wala kada ataina Musa wa Haruna al-Furqana yace ayi tawrata al-fariqatu bainal haqqi wal batili wal halali wal harami domin ta tawra al fariqatu bainal haqqi wal batili tana rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kamar dai qur'ani kuma tana rabewa tsakanin halal da haram akwai hukunci ciki kun ga tun da muka fara suratul anbiya zuwa yanzu babu halal da haram to kai ba ku fayyace cewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya don shi ma qur'ani ya ce mai aka ce mai al furqan ya fadi masu bauta gunki wanda ba su imani da annabi ba wanda ba su imani da ranar lahira ba wanda ma'auni su zai yi ta kusa ranar alkiyama shine al fari yana bambancewa da kuma wanda suka yi imani da annabi wanda suka yi imani da ranar lahira wanda ma'auni su zai yi nauyi ranar alkiyama dan shi ake ce mai tafayyi aka tsakaso daga sama al furqan wa diya'an kuma hakke ne Qur'ani at-Tawra lokacin da aka saukar da ita ga Annabi Musa haske ce wanda ya bi su zai samu haske zai samu albarka kamar yadda aya ta gaba za ta gaya muna wa zikran kuma ambato ne lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wanda suke jin tsoron ubangijin su a boye babban lamarin shine ka tambayi kanka in kana boye babu mai ganin ka zaka ji tsoron Allah yana wa mutane wahala da yawa su kasuwa su sata su sheka da gudu amma yan ba su office inda za su sata babu wanda ya sani ba za su ji tsoro kamar yadda ba su yayi a kasuwa ba wannan yana nuna mutum fi jin tsoron mutane da Allah me bambancin wanda ya zo kasuwa ya tasga ya sheka da gudu da wanda shi kuma a office ya sa ta babu mai gani bambancin su shine wanda yayi a office shi Allah abbe tsoron mutane yake tsoro don shi yake iya yi a boye inda kowa bai gani shine ko da yaushe alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ka tambaye kanka in kana boye babu kowa bai gani kana jin tsoron Allah kamar in kana gaban jama'a ko kuma huskar jama'a ke sa ka ji tsoron Allah idan ka tashi da dare zaka sallah kana kyautata ta tsakaninka da Allah kaban gaban jama'a in ka tashi kana so kai sallah da takalmi domin sallah da takalmi sunna ne in ka tashi qiyamul layl kana tunowa kai ko sai ka zo masallaci domin a rigima ce malami kace ka san hadisi ana sallah da takalmi da sauransu ko da yaushe abinda zaka yi a boye abinda ke gaban jama'a in ka boye tsakaninka da kai Allah kana yi shine Allah ya ce alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa'inda ke jin tsoron ubangijin su a boye inda kowa bai gane su in sun ke banta daga su sai haramun su ce ha Allah ya haranta ai saboda shi abban ba saboda mutane ba saboda haka ba zan yi ba wa hum min sa'ati mushfiquna game da tashin alkiyama suna masu jin tsoro dama jin tsoron tashin alkiyama yana ga mai jin tsoron Allah a boye wanda ke yi kowa ba ya gani wanda ke yi a boye shi ke jin tsoron Allah shi ke jin tsoron tashin alkiyama domin wannan shi yake sa sai ya kasance ka san cewa za a tashi kiyama dama ita baka ganta ba ita ma gaibu ce yanzu kana wani waje fake a gaibu in ka ji tsoron Allah a nan sai ka je chat dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake sabatu yuhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu akwai wasu mutum bakwai da Allah zai sawa cikin inuwa ta yadda babu inuwa kowa sai ta Allah yadda rana take yawa kusa fanya tana zafarfaka randa dukan mutane wani yake kawo mai gogodon idon sau wani gogodon obi ne wani ya kawo mai gogodon buwan yu ne wani ya tago zuwa ga cibiya ta wani zuwa ya haje shi gaba daya wannan wasu mutane za a dauke su a cikin inuwa Allah yadda babu inuwa sai ta Allah wani daga cikin su akwai Allah annabi sai ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya ambaci Allah ya tuna Allah shi kakai babu kowa hayayyi hawaye kila cikin jama'a zaka iya yi da ya ce wani yana tsoron Allah wani yana kaza amma a koyi babu kowa da ka kai sai Allah ka tuna zunubanka ka tuna abubuwan da kai ba na kwarai ba ka ji tsoron Allah koye hawaye su fito maka ba hawayen riya bane ba hawayen a gani bane to wannan katin cin ta kashi da cikin mutum bakwai da za su shiga cikin inuwa Allah ya ga babu inuwa sai tashi to haka Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi in kana son ka auna imaninka ka auna imaninka in ka shiga inda babu kowa in ka shiga inda babu masu ganin ka daga kai sai kanka daga kai sai Allah in ka ji tsoron Allah wannan wajen to ana tsammanin ku ne min sa'ati hum min sa'ati mushrikina lalle kana ji tsoron tashi alkiyama wanda za a yi radda babu mai amfanin ka Allah ya ba mu ikon tsoro ne Allah ya sa tsoron wanda za mu yi mai kuma amfane mu a tashi alkiyama ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi suka tamba ya shafe shi da tafamu sai akwai tambayoyi da muke yi alsawa azumin tana cikin haɗari kwarai da gaske azumin tana cikin saɓanin malamai cikin malamai akwai masu ganin azumin shi ya kare mazhaban malikiya wanda mazihi ya fito ma azumin ya kare duk da abinda muke gani kawai mafi inganci shine ya fito mazihi ba ya kare azumi amma dai yana rage ladan azumi kamar da wasu malamai suka ce domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce cikin hadisul qudsi illa sawma fa innahu li fa innahu yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mai azumi yana bayan abinci ne da abin sha ne da shawa sai saboda ni shawa ce motsawa mazihi ya fito za ka ka rage wani abu da aka bawa Allah ka rage shi a kanka duk da shawa kawai mafi inganci maniyi yake ce ma shawa amma mazihi shi ma shawa yake sa ya fito za ka sai ka daina yin wani duk abin da ya kasance zai rage ladan azuminka ka daina amma kawai mafi inganci akwai azuminka wallahu ta'ala wannan doguwar tambaya ce mai dogon bayani kasaru shine tafiya da Allah ya ambata cikin suratul nisa'i walaysa alaykum jinahun idza daraftum fil ardi falaysa alaykum jinahun an taksu min as-salawati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah yake idan kuna idan kuka ji tafiya lokacin yaki ba kuka ji tsoro babu laifi ku yanke sallah in kun ji tsoron wa'inda kafirai su fitine ku daga baya kuma sai aka tsage cewa sai lokacin yaki duk in dai an yi tafiya za a yi kasaru doka abinda aka sani shine yanke sallah mai gudawa mai sheta uku a mai sheta biyu idan an yi tafiya tafiya zuwa ina zuwa inda za a ce wani ya yi tafiya a ladance din za a buɗe baki a ce ina wani a ce ya yi tafiya tun in ya yi wannan tafiya zai iya yin kasaru don haka ya sha bamban daga gari zuwa gari shari'a ko kuma in ce Qur'ani ko hadisi ba su keɓance mil 48 ba ko kilomita 83 abinda suka yi laki shine duk inda za a ce matafiya an bar shi tafiya wanda ya yi tafiya ya yi kasaru don haka in ka yi abin ake ce matafiya kwana nawa ake ce matafiya annabi sun ya yi tafiya fata wa makka ya yi kwana 17 kuma yana kasaru annabi ya yi tafiya Tabuka ya yi kwana 30 yana kasaru annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai bayan shi Abdullahi bin Umar sun je Khawasan suka yi wata uku suna kasaru don ka ko kwana nawa ka yi in dai tafiya ake ce mata to babu laifi za ka yi kasaru wallahu ta'ala suma sun gitta kallar su da samani akwai ta ko babu ta ba a cewa a je a kama ma mutum a hana ma kowa zama a kama ma wani wuri domin ya zo ya zauna wannan ba daidai bane wannan kuskure ne masallaci hili ne na wakati na kowa da kowa dukiyar mu duka ne bai halatta wani ya keɓance da ita don haka duk wanda ya zo masallaci zai zauna inda ya samu zama Allahumma in akwai wani waje da za a keɓance ma wasu da suka wa masallaci hidima yanzu ba wai kawai ni babba ne ba kai kuma zan ji a wannan shine ladan don haka yana buƙatar in ya zo ga inda zai tsayawa domin ya yi kiran sallah wannan dan kwamitin masallaci ne mai kula da kai da kawo da sauti da a gyara kaza a gyara kaza yana bukatar ya kasance yana kusa da amplifier idan an samu gyara ana so a gyara akwai uzuri akwai dalili da yasa to babu laifi amma haka kawai kaga da duma in wani ya zo ka ce wurin ka ne ba za ka bashi ba wasu malamai suna ganin cewa ya shiga cikin al'audul maksuba wata kasa ce wadda aka yi kwata kai kwata ciki kai kwace ciki hakkin muruka zuwa ka kage ta sallar kaga safani akwai ta ko babu ta babu kyawo dena yin hakan ya fi wallahu ta'ala ala kamar wuce wani kan rana na uku ɗaya ne bai inganta ba amma sauransu inganta ana subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillahi alhamdulillahi 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 a cika da la ilaha illallah 100 sanana 25 duka a ce subhanallahi 25 alhamdulillahi 25 Allahu akbar 25 la ilaha illallah 25 sanana ana sakaitawa ga 11 dai subhanallahi 11 والحمد لله شاهي والله أكبر شاهي 33 كنان أي لا إله إلا الله قدا يتكى 30 هدو دوانا أنا يي والله تعالى in ka je makantar tahfiz za su baka shawarori da ladubban da ya kamata za ka ka koma makaranta ba a lakcin koma makaranta Saleh bin Kaisan ya koma makaranta na san shekara 60 ko 80 kuma ga ana jin suna ne ko ina ko yau muna ganin mutane suna ƙari irin makarantu ma na zamanin da manyan shekaru za ka yi koma makaranta insha Allah za ka samu Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zamanar da jahan mu lafiya da jahohin kewaye wayannan musibin da suke tasowa Allah ya musu muna maganin su wannan azumin da muke Allah ya karba Allah ya sa shi cikin mizanin mu Allah ya tsare mu da riya Allah ya tsare mu da sum'a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah